This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Baba Yakub Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 21 ga watan Mayu. Bayan labaran duniya, za a ji cewa sojojin Najeriya sun kubuto mutane 386 daga hannun ƴan Boko Haram.
In ba a samu an zama lafiya ba, za a sha wahala a ƙasa. Yanzu ko ina ana ta yunwa, ana fama da yunwa, ba aikin yi, ba wani abu.
Za kuma a ji cewa yayin da ake ta sukar gwamnatin Najeriya, wani masanin tattalin arziki ya ciza ya kuma hura.
Wannan gwamnatin ta sami nasara saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun karu, kudin da gwamnati take samu na gida sun karu. Amma idan ka duba ta wasu mahangan, gaskiya akwai sauran runa a kaba.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban. To amma kafin nan, ga Baba Makeri da labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Hukumomin Isra'ila sun kwace wasu kayan aiki a hannun kamfanin dillancin labarai na Associated Press, kana suka rufe hanyar da kamfanin yake yada shirye-shirye kai tsaye daga Gaza, suna nuni da sabuwar dokar kafafen yada labarai na kasashen waje. Isra'ila ta kwace kyamarori da na'urar watsa labarai mallakar kafar yada labaran ta AP a kudancin Isra'ila a yau Talata. Jama'an sun zargi AP da kin mutunta sabon haramci da Isra'ila ta kakaba wa Aljazira. Aljazira dai tana cikin dubban masu daukar bidiyon da ake yadawa kai tsaye daga dandalin AP. Kungiyoyin rajin walwalar 'yan jarida da gwamnatin Amurka da Majalisar Dinkin Duniya sun nuna damuwa akan wannan lamari. AP ta kira ga gwamnatin Isra'ila da ta sauya wannan mataki. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya yi kakkausar suka kan matakin da gwamnatin Isra'ila ta ɗauka na rufe hanyar yaɗa labarai kai tsaye da muka daɗe muna nuna abin da ke faruwa a Gaza da kuma kwace kayan aikin AP, in ji mataimakin shugaban kamfanin sadarwar na AP Lauren Easton a cikin wata sanarwa. 'Yan kasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Ra'isi, wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi. Mutane sun cika makil a kan hanyoyi, suna riƙe da alluna da kwalaye dauke da hotunan Ra'isi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin da suka haɗa da ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullahi. An kuma shirya tarukan makoki a Qom da Tehran kafin jana'izar Ra'isi a ranar Alhamis a garin Mashhad da ke zama mahaifarsa. Jami'an Iran ba su tuhumanci wani da hannu a wannan hatsarin a hukumanci ba. Jirgin dai ya faɗi ne a ranar Lahadi a wani yanki mai tsaunuka wanda hazo ya dabaibaye yayin da tawagar Iran ke dawowa daga wani bukin buɗe madatsar ruwa kan iyakar Iran da Azerbaijan. Gwamnan yankin Kharkiv na Ukraine ya faɗa yau Talata cewa yankin ya fuskanci ɓarin wuta daga Rasha a cikin dare, yayin da ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce rundunar mayakan saman ƙasar ta harbo jirage mara matuƙa 28 a cikin 29 da Rasha ta harba a yankuna da dama na ƙasar Ukraine. Gwamna na Kharkiv Oleh Sinyabov ya ce faɗowar buraguzan jirage mara matuƙan ya lalata gidaje da dama, kana jikata aƙalla mutane uku. Serhiy Lyask shi ne gwamnan yankin Dnipropetrovsk, ya ce buraguzan jirage da ya faɗo ya lalata gine-ginen kasuwanci. Hare-hare na baya-bayan nan dai na zuwa ne bayan da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya jaddada kira ga ƙawayensu da ƙara taimakawa Ukraine da na'urorin tsaron sararin sama da kuma sabbin jiragen yaƙi. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin da wasu shugabannin tsaro aƙalla 50 daga ƙasashen Turai da ma duniya baki ɗaya sun gana a domin taimakawa ƙasar Ukraine da tallafin soji a daidai lokacin da take fafatawa a wani sabon hali daga Rasha a yankin Kharkiv. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata mai magana da yawun gwamnatin Faransa ta ce shugaban kasa Emmanuel Macron zai je yankin Pacific na New Caledonia mai fama da tashin hankali da yammacin yau Talata. Ziyarar ta Macron zuwa tsibirin da ke ƙarƙashin ikon Faransa na zuwa ne mako guda bayan ɓarke watar zoma da ta yi sanadin mutuwar mutane da dama akan wani ƙudurin doka da aka gabatar a Majalisar Dokokin Faransa da zai baiwa haifaffun ƙasar Faransa waɗanda suka zauna a New Caledonia tsawon shekaru 10 damar kada ƙuri'a a zaɓen ƙananan hukumomi. Shugabannin masu fafutukan neman 'yancin kai a tsibirin sun ce matakin zai rage ƙarfin kada ƙuri'a na 'yan ƙabilan Kanak waɗanda suka sha fama da wariya na shekara da shekaru. Aƙalla mutane 6 ne suka mutu sannan ɗaruruwa suka jikata a tashin hankalin. An yi fashi a gidaje da wuraren kasuwanci da dama tare da ƙoda su a babban birnin ƙasar Noumea, lamarin da ya sa hukumomi suka sanya dokar hana fitar dare da kuma haramta taron jama'a. Rikicin ya kuma haifar da rufe makarantu da kasuwanci da filin jirgin saman tsibirin wanda ya sa dubban 'yan yawon bude ido suka kasa fita.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, rundunar sojin Najeriya ta yi nasarar kubutar da mutane wajen 386 daga hannun Boko Haram daga birnin Maiduguri ga Ibrahim.
Rundunar sojin Najeriya karkashin runduna ta 7 ta yi nasarar kubutar da wasu mutane kimanin 386 a hannun 'yan Boko Haram a dajin Sambisa a wani farmaki da suka kaiwa 'yan ta'addan Boko Haram. Komandan runduna ta 7 Brigadier General Abubakar Haruna ya tabbatar da kubutar da mutanen su 386 tare da kwato makamai da dama da ma kashe wasu 'yan ta'addan Boko Haram.
Operation to clear Sambisa.
A jawabinsa ya bayyana irin nasarori da rundunar su ta samu, inda rundunar su ta yi nasarar kubutar da wasu mutane galibin su mata da yara ƙanana waɗanda suka yi tsawon shekaru 10 hannun 'yan Boko Haram. Baya ga haka sun samu nasarar kashe wasu 'yan ta'adda tare da kwato makamai a hannunsu a dajin Sambisa. Ya ƙara da cewa sojojin sun shiga dukkan sassan dajin Sambisa inda suka kashe da dama daga cikinsu, wasu su kuwa duk sun raunata ba sa iya tafiya saboda sananin ciwo da jami'an tsaron Najeriya suka musu sama da ƙasa. Ya yabawa shugaban hafsan soji na ƙasa da ma shugaban Najeriya kan goyon baya da suke basu wajen tabbatar da nasarar su. Izuwa yanzu dai 'yan ta'adda da dama ne suka miƙa wuya baya ga ceto fararen hula sama da 300 ta bakin Brigadier General Abubakar Haruna.
Civilians din dai ai 380 da wani abu a jiya dai kam, kuma muna sa ran da yawan su za su bulbullo. Tunda dai aka fara da yawa suna nan, akwai mayaka su ma wanda su ma bullo an ciro su waɗanda suka miƙa wuya.
Ya bayyana cewa yawancin yaƙe-yaƙe da rashin zaman lafiya yana kawo talauci irin su rashin noma, rashin abinci da sauransu.
In ba a samu an zaman lafiya ba za a sha wahala a ƙasa. Yanzu ko ina ana ta yunwa, ana fama da yunwa, ba aikin yi, ba wani abu. Yara mutane da yara su koma gona za a samu aikin yi, wasu za su yi gonan don su sayar, wasu za su je su taya su noma don a biya su.
Duk da rundunar ta kubutar da wasu fararen hula sama da 300, amma rundunar ba ta ba da damar zantawa da mutanen ba har sai lokacin da za a mika su ga iyalansu. Ƙarshen rahoton kenan. Ibrahim Mustapha, muryar Amurka daga Maiduguri.
A gaida Ibrahim, yanzu kuma sai batun yanayin da ake ciki a Najeriya. Yayin da wasu da dama ke ganin gwamnatin Najeriya ta gaza ta fannin tattalin arziki bayan shekara guda da kahuwarta, wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya nemi jin ta bakin wani ƙwararre a fannin tattalin arziki a kwalejin kimiyya da fasaha ta Kano ko Kano State Polytechnic, Dr. Gazali Ado, wanda ya ce
to ta mahangar samun kudin shiga na cikin gida wannan gwamnatin ta sami nasara, saboda yanzu kacokan abubuwan da ake samu a cikin gida sun karu, kudin da gwamnati take samu na gida sun karu. Amma idan ka duba ta wasu mahangan, gaskiya akwai saurarina a kaba, tattalin arzikin Najeriya ya dan samu targado.
Nan ka ce gwamnati ta yi nasara a kudadanta na cikin gida sun karu, amma a hannu guda kuma talaka na kokawa da akan tsadar rayuwa.
Shi tsadar rayuwa yawancinsa idan an dan samu matsala abu ne da yake a hankali za a samu daidaito matsalar ta ragu. Misali, kaga idan ba tattalin arziki ya haɓaka ba, ya kasance muna yin wasu abubuwan a cikin gida, kuɗaɗen waje suna shigo mana, mun rage dogaro da dala. To shine, amma kowa ya sani aidin Najeriya gwamnatin tarayya da jihohi suna da kuɗi. Gwamnatocin jihohi yanzu abin da suke samu ya linka. Kaga ai yanzu ya rage su kuma gwamnatocin jihohi din su tallafawa a jama'a ta hanyar taimaka musu da tallafi ta hanyar karin albashi, dama kuma ana neman karin albashin da kuma tabbatar da an yi abubuwan more rayuwa ga talakawa, musamman wanda suke a ƙauyuka da karkara. A nan kuɗaɗen da gwamnati suke samu ya taru, amma kuma wasu abubuwa wanda suka shafi darajar naira kuma farashin kayayyaki sun karu. Wannan kuwa ba wani abu bane, yasa tattalin arzikinmu ya dogara ne kan shigo da kayayyaki, sannan kuma kuɗaɗe ba sa shigo mana. A assasa shigo fitar da kayayyaki wanda ake ce musu non-oil a arewacin Najeriya, musamman muna da abubuwa da za a fitar su kayayyakin gona, su ma'adinai da sauransu. To gwamnati ta tabbatar ta hanyar hukumominta ya zama wannan abu ne da ta sa a gaba a assasa fitar da kaya. Idan ana fitar da kayayyaki, kuɗaɗen nan suna shigowa, to dalolin tsadar dalar za ta ragu. Yan kasashen waje suna kawo kuɗaɗe, Najeriya suna daurewa, suna turo dalolin, ana samunsu suna kicewayawa, tsadar dalar za ta ragu. Idan yan kasashen waje masu saka jari suna sa jari, to za a iya samun wannan canji. To shi yasa mu a tattalin arziki akwai matakai kala biyu. Akwai matakai na gajeren zango da na dogon zango. Ni abin da zan ce, ita wannan gwamnatin ta fi ba da muhimmanci ne akan matakai na gajeren zango, ba kuma na dogon zango ba. A matakai na gajeren zango ba sa maganin matsaloli na tattalin arziki, sai dai za su rage, amma idan tafiya ta tafiya kuma sake dawowa. Amma gwamnati ta zauna a yi tsari, a fito da wani jadawali wanda zai rage shigo da wasu kayayyaki, sannan zai kuma ƙara fitar da kaya, zai ƙara sa kayayyakin da muke fitarwa kasashen waje su karu. Wannan shi zai sa dalar nan ta samu. Ga kamfanin Dangote nan ya zo, amma har yanzu an sake kasa samun daidaito tsakanin gwamnatin tarayya din da shi wannan kamfanin.
A gaida Mahmud da wannan rahoton, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan.
Masu sauraro albishirinku, damar da kuka daɗe kuna jira ta samu.
Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su ba da gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu.
Daga ranar Litinin 27 ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin.
A tarihin shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a, domin samun damar ba da gudunmuwa ga shirin.
Lambar da za a kira ita ce 202-980-6850.
Bari na sake maimaita lambar da za a kira 202-980-6850. Kada a manta a fara matsa alamar tarawa, wato plus da ɗaya, kafin sa waɗannan lambobi.
Banda haka kuma, za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagar mulki. Muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Sauraro kuma ga cigiya, zan zayyano kamannin ta dan dubayya. Ka dauki alƙalami zana in zaka iya, fado maso ko kun baza na kosa ba. Karshen labaran da nake ban hadu ba, kuma na dage neman ta nake ban gaji ba. Shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba, ai haƙuri masoya a abadan ni ba. Ku gyara zama labarin ban faru ba. Tafiya ce nake ta yi mai nisa, ban san ina zanu bari na nausa. Ga zuciya na ta faɗin kada in fasa, ina tafe da yi karo da dan Musa ya zo dan huta ni kwana ce ban gaji ba Allah ya kyauta haka zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so da ki gane yake kin yi mantuwa tace akwai labarin da mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar ban yo ba nake nisa nai karawa na wuce gombe yanzu na shigo adamawa a kira sallah na dakata na yo tsayuwa nauyin da ke kai na sallah in yi saukewa ban jin dadin lokacin ta yayo ban yo ba garin fulani ne adamawan yola nace amanar kyawu akai garin yola na galuba batu yar mutanen yola ta ji labari na har tana zubar kwalla tace da ni a soyayya ban ga komai ba ara yi wa lallai na ga abun mamaki
yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wani garin da ake kurba manya da zalla
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari zamba Dokokin Turai kamar yadda watakila aka sani dai na ganin kowa na da yancin yin abin da ya so da rayuwarsa muddin ya cika shekaru 18 da haihuwa wanda hakan kuma yayi hannun riga da al'adu da ma addinin yan Afirka
idan yaro ya kai shekara 18 a shari'ance zai iya barin gida zai iya shan sigari zai iya shan barasa in mace ce za ta kawo zamari a gida in namiji ne zai kawo duruwa a gida ba abin da za ku yi ku ce shi dai ku ce ma gidan ku gani ba ba ku hana shi shi dai ku hana su zuwa gidan to wannan kuma ya zama matsala da ku da hukuma
to a kokarin shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin yanzu ta kai da dama na daukar mataki na mayar da ƴaƴansu tun suna kanana gida da zammar ganin yaran sun samu ingantattar tarbiya
in benan bai tare da mahaifiyarsa zai iya zuwa ce zai dauki yaran ya mara su gida a Afirka su samu tarbiya su samu kulawa
akwai abokanni na da dama wanda suka kai yayansu daga gida akwai wani yaro dai daga baya ma idon shi da yanja an fasa idon shi ne yaron ya zo da ido daya ne baban yayi da ya sani guri abin da ya so yaro ya zama bai samu haka ba
to ina mafita me manazarta ke cewa kan wannan yanayi na tsaka mai wuya da yan Afirka ke samun kansa a Turai sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba James dai kamar sauran kasashen Turai ta ware wasu tallafin kuɗi da take baiwa iyalai domin kula da ƴaƴansu a lokuta da dama an gano cewa jayayyen da ma'aurata ke yi kan wannan tallafin gwamnatin ya taka rawa a yin fatali da tarbiyyar yara
kudin nan no ke kawo masaloli da yawa domin ka shigo da ita na farko kudin duka kai kana karba ko wani abu baka bata komi yaya komi yaya yana nan ita ma ta zo ta gane gari maybe in ba ka samu mai ankuri ba ita ma ta ce ba ta yadda
wannan kudin kuma in ka dubi so tar da yawa daga Afirka iyayenmu wa ke biyan su wannan kudi wai ta ba su wannan amma sun duba mu har muka zo muka kai wannan matsayi irin wannan kudin bai dace ikwanci a ce ana fada kan shi ba so tar da yawa in dai kai namiji ka saya dindin kace kaman wannan kai aiki zaka yi kuma wannan kudin ba wara mu bane zan bar mu matana san ka dubi masu jamusawan man da duk da wannan masu bar mu matan su wannan kudi bane tana mu
fa Fadalla. A baya-bayan nan dai a Jamus an ci gaba da samun karuwar matsalar da ta shafi lalacewar tarbiyyar matasa. Faisal Hussein, wanda malami ne a birnin Bielefeld da ke kasar ta Jamus, ya yi wa muryar Amurka karin bayani kan girmar wannan matsalar.
Matsalolin da ake samun game da yara da sun kai 18 years shi yaran kagan suna son su bar gida. Ala kulli hal, abin da ke cikin ne mun dubi su tar da yawa wannan matsala yana fito ga iyaye wa khasatan sune wanda ke shi 99% shi mu ce da wani 1% da yake fito ga abuyoyi ko abokanni, domin akwai wasu yara da dama wani lokaci mun tafi daga buga meister sai mu ce da miliyona wannan garin muka je zama ya kira da pastors da maluma aka je zama ce suka kawo matsala, to sun ka dubi matsalan mu na bakake especially daga nan kasan matsalan da ake samu. In ka dubi yara da dama wanda ake samun su daga prison sai ka duba yayan mu ne, yaran da suke wani abubuwan banza da sauran shi duka shaye-shaye sai ka duba ana samun Jamusawa, amma foreigners an yi yawa an fi sauran ya sauran shi an fi Jamusawan da kansu.
To Malam Sunusa Abdullahi mai littafi uba ne da ya shafa sama da shekaru 30 a Jamus, a nashi bangaren ya tabo kadan daga cikin abubuwan da yake ganin su suke sauyawa yaran yan Afirka da dama alƙibla daga koyarwar addini kuma al'adunsu.
Abin da nake ganin yake kawo matsala har ya bari yaro ya bar gida wato ya gagari iyayen shi ne a kafin tana yana fitowa ne yawanci ga iyayen, wato tun da farko idan yaro yara suna kanana balle kasa kaman Jaman suna bukatan lokaci kwarai kwarai su bin duka idan suna da sana'a wani ya fita ya je ya yi sana'a idan ya dawo ya gaji shi uwa ita kuma ta fita ita kuma za ta je sana'a, to lokacin nan ba za a samu ma yaro lokaci ba, wato lokaci mai quality a bashi na wurin wasa da shi, na wurin karantar da shi, na wurin dubbabbakin abubuwan taimakon da ya kamata a mai cikin rayuwar shi, na wurin fita da shi ya sha iska kasu abubuwan ya dewa. Wannan ina jin muna da karancin taimakawa saboda uwa na aiki tana uba kuma na aiki.
To a yayin da wannan matsalar ke kara ta'azzara ne, wasu daga cikin 'yan Afirka suka bullo da wata shawara ta a tura yaran kasashensu na asali tun suna ƙanana don su koyi halaye kyawawa da suka ce za su iya zuwa daidai da addinai da kuma al'adunsu. Sai dai Faisal Hussein na ganin wannan ba hanya ba ce mai billewa.
Yan Afirka a wannan gari Europe kaga sun kai yaransu gida wai saboda su samu tarbiyya, saboda nan suna tsoro kar yaransu bar gida. Be da kyau ka dauki yaranka ka kai Afirka, mushkilan da ke zuwa tsakanin iyaye to shi ke bari ka gan yaran nan ba su jin dadin gida. Amma indai yara suka ji dadin gida to wallahi za ka gan tarbiyyansu ma ya fi yin gida, domin yau mutane da dama ana gan kaman tarbiyyan gida ya fi nan. Amma ka dubi wa'anda suka yi baki daya suna ba yaransu tarbiyya, suna ba su addini na makaranta, to wallahi yaran suna samun tarbiyya nan ya fi daga gida. Domin akwai abokanni na da dama wa'anda suka kai ya'yansu daga gida, akwai wani yaro dai daga baya ma idon shi daya an fasa idon shi ne, yaron ya zo da ido daya ne baban yayi da ya sani, kuma guri abin da ya so yaro ya zama bai samu haka ba, shi yasa yana da khatari sosai inda ba gida ke ba samu mutumin kirki wanda zai kula da lamarin yaran ba, to wallahi akwai khatari kaga yaron ya lalace ma daga gida ya fi nan.
To kamar yanda aka ji tun daga farkon shirin cewa dokokin kasashen Turai sun baiwa mata fifiko su kuma yara wuka da nama da zarar sun kai shekaru 18 da haihuwa, sai dai bincike ya gano cewa wasansu na wuce makaɗi da rawa a amfani da wannan damar. Ahmadu Tijjani, hakimi na masarautar Hausawan Turai da ke Jamus, ya ce sun yi la'akari da hakan kuma suna iya ƙoƙarinsu a jan hankalin jama'a wajen yin abin da ya kamata.
Abin da illa za mu yi shi ne sai mu tafi mu je mu sami shi namijin mu zauna da shi. Idan na sasantawa ne in shi ne ba shi da a wajensa ne wani abu ya faru, kiya mu ce masa a'a wannan abu da wannan abu bai haka ba. Kamar yadda dai al'adunmu suka nuna mana a gida, ita kuma in wajenta ne ita ma abun ya faru, ita ma za mu ba ta rashin gaskiya kuma mu ce mata domin a zauna a ci gaba da shi aure, saboda bayan da za mu wani ko wata wadda suka taso tun daga Afirka suka zo na kuma sun zo a ce yau kowanne an raba gari kowanne ya yi gaban kansa.
Madalla, to ma sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
A gaishe ki da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Hukumomin Isra'ila sun kwace wasu kayan aiki a hannun kamfanin dillancin labarai na Associated Press, kana suka rufe hanyar da kamfanin yake yada shirye-shirye kai tsaye daga Gaza, suna nuni da sabuwar dokar kafafen yada labarai na ƙasashen waje. Isra'ila ta kwace kyamarori da na'urar watsa labarai mallakar kafar yada labaran ta AP a kudancin Isra'ila a yau Talata. Jami'an sun zargi AP da kin mutunta sabon haramci da Isra'ila ta kakaba wa Al Jazeera. Al Jazeera dai tana cikin dubban masu daukar bidiyon da ake yadawa kai tsaye daga dandalin AP. Yan kasar Iran sun taru a birnin Tabriz da ke arewa maso yammacin kasar domin gudanar da makokin marigayi shugaba Ibrahim Ra'isi, wanda ya haɗu da ajalinsa a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a ranar Lahadi. Mutane sun cika makil a kan hanyoyi, suna rike da alluna da kwalaye dauke da hotunan Ra'isi da sauran waɗanda suka mutu a hatsarin jirgin da suka haɗa da ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullahi. An kuma shirya tarukan makoki a Qom da Tehran kafin jana'izar Ra'isi a ranar Alhamis a garin Mashhad da ke zama mahaifarsa. Gwamnan yankin Kharkiv na Ukraine ya faɗa yau Talata cewa yankin ya fuskanci ɓarin wuta daga Rasha a cikin dare, yayin da ma'aikatar tsaron Ukraine ta ce rundunar mayakan saman ƙasar ta harbo jirage mara matuƙa 28 a cikin 29 da Rasha ta harba a yankuna da dama na ƙasar Ukraine. Gwamna na Kharkiv Oleh Sinyabov ya ce faɗowar buraguzan jirage mara matuƙan ya lalata gidaje da dama, kana jikata akalla mutane uku. Wata mai magana da yawun gwamnatin Faransa ta ce shugaban ƙasa Emmanuel Macron zai je yankin Pacific na New Caledonia mai fama da tashin hankali da yammacin yau Talata.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, ga producer mu Tona Nandudu wa Mai da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri.